Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yana cewa da fatan auni lafiya. A wajen aikin su ne ake decoration na Christmas. Sai kowane gari su yi hotuna a saka a page. Wajen a pagein wajen aikin a yanar gizo. Shin me ya halatta shiga hoton? Bai halatta ba, me ya haɗaka da shiga hoton Christmas? Ai ba abin da ya haɗaka da duk wani abin da zai koma wa Christmas. Kowace irin gudunmawa ta kowace fiska ba za ka shiga ba. Wannan yake cewa a cikin sallah wani gurare ne ake ɗaga hannu? Ana ɗaga hannu a cikin sallah a gurare guda huɗu ne. Lokacin kabbarar harama ana ɗaga hannaye. Lokacin tafiya ruku'u bayan an gama karatu ana ɗaga hannaye. Bayan an ɗago daga ruku'u an tsaya kafin a tafi sujada ana ɗaga hannaye. Bayan an yi raka'a biyu, idan sallar ta wuce raka'a biyu, don an miƙe zuwa raka'a ta uku, in an tsaya ana ɗaga hannaye. Su ne guri guda huɗu. Sannan ina hukuncin sallar da iƙamarta ba ta cika ba a sallar jam'i? To iƙama a sallah farilla ne, idan an batta an yi laifi. Amma tunda ba ta cikin sallah, ba ta hana ingancin sallah. Ita ba tana cikin farillan sallah ba ne, ba tana cikin rukunnan sallah ba ne. So rashinta ba zai jawo sujadar rafkanuwa ba, sannan ba zai ɓata sallar ba, sai dai barinta da gangan laifi ne. Idan an ce ba ta cika ba kuma ya danganta da menene bai samu ba kafin mai mata hukuncin ba ta cika ba. So idan ka ce ba ta cika ba, yanzu kai ka san menene ya faru ya sa ba ta cikan ba. In ba ta cika ba kuma ya zama rashin cikar tata har a shari'a ma haka ne, to tamkar ba a yi ta ba ne. In kuskure ne shikenan, babu wani abu, tunda dama sallah ba ta ɓaci ba, inda gangan ne kuma an yi laifi. A sannan wannan kuma ya ce, malam akwai 'yan bid'a da kun haɗu da su ko in sun zo gare ka kamar a sha'anin kasuwa, sai suke bayyana abubuwa waɗanda fassararsu shine shirka, musamman in sun fahimci alamun sunna gare ka. To kai me ya dace gare ka? Saboda wani lokacin tanka musu suke nema, wanda kuma hakan na haifar da jayayya, kuma daman hakan suke bukata. To waɗannan masu izgili ne. Mai izgili kuma ba a kula shi. Ai mai izgili ba a masa nasiha, saboda ai ya sani abin da yake da gangan yake yi. Ba yana yi ne don bai sani ba, yana yi ne domin ya biya wata bukatar zuciyarsa. Zuciyarsa ba ta daidai a lokacin da ta karbi kowane irin sako a yayin da ya zo izgili. So dukkan wanda ya yi magana ko ya aikata wani aiki da ka fahimci cewa izgili yake nufi, to karka tanka masa. Karka tanka masa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman. Bayin Allah, bayin ar-rahman, su ne waɗanda suke tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa, kuma idan jahilai sun musu magana ta jahilci sai su ce musu salaman salaman, sai su nemi aminci da zaman lafiya. Don haka babu buƙatar kai musu nasiha ko ka ce za ka ba su amsa. Sun zo sayan kaya, ka sayar musu kawai shikenan. Ya halatta ai ciniki da su, ya halatta ai kasuwa da su, wannan ba matsala ba ce, sai kai kasuwancinka ka fita a saukar su. Yace sun samu sanarwar cewar akwai aikin ginin banɗaki da fada da barandar wannan masallaci, masha Allah. To shine su da ƙannansu da yayunsu suka ce su haɗa wani kuɗi su sayi siminti na wani adadi wa mahaifiyarsu da Allah ya mata rasuwa, su aiko don take samun ladan wannan sadaka mai gudana. Shine yake tambayar ko irin wannan tunanin daidai ne ba laifi, saboda wasu yaran in ba irin wannan ba, hanyoyin ba ba sa tuna cewar mahaifansu ba sa raye. Allah ya saka da alkhairi, yunkuri ne mai kyau, kuma yana daga cikin sadaka wadda babu sabani akan ingancinta. Sadakar ƴaƴa ga mahaifansu bayan mutuwarsu sadaka ce, insha Allah, sadaka jariya wadda ake fatan Allah subhanahu wataala zai kai musu a cikin asusunsu na kyawawan ayyuka. Wannan kuma yana daga cikin biyayya wa iyaye da kuma kyautata musu har a bayan rayuwarsu. Allah ya saka muku da alkhairi, ya ba ku ikon aiwatarwa. Meye hukuncin sayan ofa na aikin gwamnati? Baya halatta sayan ofa na aikin gwamnati, domin ba abin sayarwa ba ne, ba gwamnati ke sayarwa ba, wani ne yake sayarwa wanda ba kayansa ba ne, kuma ba shi da haƙƙin sayarwa. Da haka duk wanda ya sayar da kayan da ba nasa ba, cinikinsa bai inganta ba. Wanda ya saya ma cinikinsa bai inganta ba. Sannan kuma harka ce ta ci da ceto, wannan ma haramun ne. So, sannan kuma na uku corruption ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya la'anci mai ba da cin hanci da mai karɓan cin hanci. Sannan illa ta hudu shi ya lalata ƙasarmu. Idan muna ganin za mu biye wannan hidimarmu a ci gaba da yin haka, to za mu ci gaba da nitsewa a cikin fitina da masifa, ba mu san ranar fitowa ba. Sai mun haɗa kanmu gaba ɗaya mun yi nufin gyara, sai mun haɗa kanmu mun yaƙi gurɓatattun cikinmu, sai mun haɗa kanmu mun yi faɗa da dukkan wata mummunar ɗabi'a da al'ada, sai kowa ya zama jarumi. Amma duk wanda zai tsorata ya ce, to in ma ban sayan ba, ai za a je a saya, dole dai ni sai dai na rasa, ai in kaza, kowa ya tsorata, to shikenan haka za a yi ta tafiya. Kuma mu bar ƙannanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu a cikin masifar da Allahu a'lamu bi nihayatiha. Allah shine mafi sanin yaushe wannan masifa za ta kare, idan mu ɗauki hanyar gyara tun yanzu ba. To in mun gadar musu, to su za su tashi ba su san wani abu ba sai wannan. Kamar yadda muka karanta a karatunmu yanzu, waɗanda suka gadar da girmama gumaka, wanda suka biyo bayansu, ai sun ɗauka bautawa ake, ba su san wani abu ba sai wannan. To haka za a wayi gari. Wannan sunna mummuna da muka ɗaure wa gindi muka sunnanta ta, to idan muka tafi muka bar wa ƴaƴanmu da jikokinmu, su za su tashi a cikinta dumu-dumu, ba su san wani abu ba haka ba. Kuma hakan shine yasa yanzu al'amarin yaƙi cinyewa, saboda wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin sun riga da ba su tadda ɗabi'a irin ta da ba, ta girma da kara, ba su tadda wannan ba. Wannan ɗabi'ar suka samu wanda bai wuce shekara 10 a aikin gwamnati ba, bai kai shekara 20 a aikin gwamnati ba, to ya tadda wannan fitinar. Wala Allah ma shi ma sayanta yayi. Da haka sai ya zama bai san wata alfarma ba, bai san an yi wata rayuwa ta kara ba, bai sani ba. An zo an wayi gari mutum yana karɓan kuɗin ƴan uwansa, yana karɓan kuɗin masu haƙƙin zumunci a kansa, yana karɓan kuɗin aminan babansa, yana karɓan kuɗin aminan yayunsa, yana karɓan kuɗin aminan abokansa, yana karɓan kuɗin masu rauni. Ko nawa mutum ya karɓa ba zai yi arziki da shi ba, saboda kuɗin masifa ne, ba kuɗin alheri ba ne ba. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka yaye mana dukkan fitina. Muna addu'a muna roƙonka ya Ubangiji, gwagwarmayar da muke ciki ta neman jihar Katakun, Allah ka tsaga da rabonmu, Allah ka sa mana daga cikin masu dacewa, Allah ka fifita muka zaɓe mu akan sauran ƴan uwanmu masu nema. Ya Ubangiji, ka sanya albarka ciki idan ka ba mu. Ya Allah, idan ba mu da rabo a cikin wannan al'amari, ka ba mu zuciyar ɗauka, kuma ka sanya ya zama alkhairi a gare mu, kuma ka ajiye mana alkhairi a duk yadda yake. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.